Figueroa et à très bientôt.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballani tare da Sarfila Hashim Gumel sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na ranar Talata 31 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa al'umma karamar hukumar Kala Balge da ke jihar Barnan Najeriya sun koka kan halin da suke ciki na yadda giwaye suke lalata musu amfanin gona duk shekara. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, da shirin na wannan makon zai haska fitila ne akan makomar ma'aikata 10,800 da gwamnatin jihar Kano ta dakatar da albashinsu na tsawon watanni 5 da suka wuce. Sai kuma sharhin jaridun Nijar, amma kafin nan ga Sarfila Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Dakarun Isra'ila da tankunan yaƙi sun ƙara zurfafa zuwa arewacin Gaza a ranar Litinin, inda suka faɗaɗa dakarunsu a yankin Falastina a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke kira da a kare fararen hula. Dandana sojan Isra'ila ta faɗi jiya Litinin cewa an sako wata mace sojan da ke hannun mayakan Hamas a farmakin da suka kai ta ƙasa, kuma tana cikin ƙoshin lafiya, sai dai ba a bayar da ƙarin bayani ba. Tun da farko dai, yayin da ake ci gaba da gubza faɗa a yankin, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wuri da farfagandar wani faifan bidiyo da ƙungiyar Hamas ta fitar a ranar Litinin da ke nuna wasu mutane uku da aka yi garkuwa da su a harin da aka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. A cikin sanarwar nasa, Netanyahu ya bayyana mutanen uku da aka yi garkuwa da su, Elena Trufanov da Daniel Aloni da Raymond Kresh. A ɗaya bangaren kuma, shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa Falastinawa ya faɗi jiya Litinin cewa fararen hula a zirin Gaza na fuskantar hukuma tare da tilasta musu ƙauracewa gidajensu, yayin da Isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi da Hamas. Tsarin tsagaita wuta na jin ƙarfin gaggawa ya zama al'amarin rayuwa da mutuwa ga miliyoyin mutane. Shugaban hukumar Philip Lazzarini ya faɗa wa taron gaggawa na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan halin da ake ciki, makoma Falastina da Isra'ila sun dogara ga tsagaita wuta. Hukuncin gama gari da tilasta gurin hijira na iya sauyawa zuwa laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi. Lazzarini ya shaida majalisa a wani taro ta hoton bidiyo da aka yi daga Amman babban birnin ƙasar Jordan cewa ya kaɗi matuƙamanmu da mummunan harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, da kuma harin babaman da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a Gaza da suka biyo baya. An kaiwa dakarun Amurka a Iraki da Siriya hari da jirage marasa matuƙa da dokoki a ƙalla sau 24 a cikin 'yan kwanakin nan, ciki har da aƙalla har-hare uku da aka kai ranar Litinin a cewar jami'an tsaron Amurka. Aƙalla 5 daga cikin waɗannan har-hare an ƙaddamar da su ne bayan dakarun Amurka suka kai hari a wasu cibiyoyi biyu a gabashin Siriya da dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran da wasu ƙungiyoyin da ke alaƙa da su ke amfani da su a safiyar ranar Juma'a. Babu ɗaya daga cikin har-haren da aka kai tun bayan harin ramuwar gayya da Amurka ta kai a ranar Juma'a da ya haddasa asarar rayuka ko barna a cewar jami'an tsaron. Harin na baya-bayan nan a ranar Litinin ya yi amfani da dokoki da dama wajen kai hari kan sansanin sojin sama na Al-Asad da ke yammacin Iraki, kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaida muryar Amurka bisa sharaɗin sake sunan saboda dalilan tsaro.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Al'ummar ƙaramar hukumar Kala Balge da ke jihar Barnan Najeriya sun koka kan halin da suke ciki da yadda giwaye suke lalata musu amfanin gona duk shekara yayin da suke wucewa zuwa ƙasar Kamaru. Al'ummar dai sun yi kira da hukumomin jihar da su kawo musu ɗauki na halin da suke ciki, inda suka ce yanzu ba sa iya ciyar da iyalansu sakamakon wannan lamari. Gwamnatin jihar Barna dai ta tabbatar da aukuwa wannan lamari, inda ta ce suna ɗaukan matakai don ganin an samu sauƙin lamarin. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana.
Dan yadda mutane ke koran kiwaye a karamar hukumar Kala Birgi da ke jihar Borno kenan da kuma ke barnata masa amfanin gonaki duk shekaru garin da ke kan iyaka da kasar Kamaru. Wannan gari dai na fuskantar barazanan waɗannan giwaye da aka ce an kashe kushin shekara uku suka fito su binnata masu waɗannan amfanin gonaki. Waɗannan giwaye ne aka ce sukan zo garke-garke wanda mutanen waɗannan gari sukan yi amfani da ganguna da kuma kaɗa-kaɗan gungunaye da ihu don tsoratar da waɗannan giwaye. Wannan karamar hukumar dai na Kala Birgi da ke kan iyaka da kasar Kamaru ita ce karamar hukuma kaɗai da ba ta da hanya musamman ma lokacin damuna, inda haikutan karamar hukuma kan kaurace zuwa wasu ƙananan hukumomi sakamakon ambaliyar ruwa a waɗannan hanya. Ita ce kuma karamar hukuma da aka taɓa samun hatsarin jirgin saman sojan Najeriya da ya jefa mamaye bisa kuskure kan mazauna wannan gari har da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. Malam Jidda Adam mazaunin wannan gari ne na Kala Birgin kuma ya shaida mini ta wayar tarho game da irin ɓannan da giwayen suke masu duk shekara.
Amma muna tsammani gwamna wannan yadda yake shirye-shirye a kan giwaye din yana ga zai ɗauki mataki don barama. Sun kawo mafarauta daga jikuwa wurin suna patrolling haka. Idan sun fita patrol giwayen ba za su zo ba, idan ba su nan ba su fita patrol ba giwayen za su zo su lalata gonan haka har abin ya zo yau. Kuma mutane musamman ma saboda giwayen ne ma mutane suka shiga asara. Sun daina noma sosai da saboda in kai bana baka samu ba ka sake maimaita baka samu ba ba ma ki arzikin kama zai zama ba. Giwayen sun sauratar da mutane gonakin noma ne amma giwaye sun hana mutane noma. Masu karfi-karfi din duk sun janye daga noma kuma noman kai shi daga nesa kaman 10 kilometer wannan shi ne phase 1 da za su yi to strike. Gaskiya kan fannin giwaye kan mutane suna cikin wahala. Su yan Kamarun ma suna cewa wannan giwayen kawai sun hadu ne haduwa suka yi kaman daga duniya ne suka haduwa.
Sunana Ahmad Abdullahi a Ifeson Kala Birgi. Yau maganan da nake ma aka wannan taron da muka yi na farko wallahi yanzu haka sun kai gwana 4000 ba mutumin da ya isa ya samu kwano da yana masara gaba da giwa ya tsallaci. Yanzu haka dawa ya dauki hanya. Wallahi akalla za mu samu dawon da za mu ci da marayun nan zai kai shekara 5 amma ga shi giwaye suna zagaya ko da ba za su bari mun baye mana alfarmin wannan abu.
Yanzu kuma me kuke so a yi?
Muna so dan Allah ku fada a duniya muna roƙon gwamnati tana yin kokari amma ta ƙara yin kokarinta. Ai mana kokarin giwon nan ai manta ta tsantsan akan wani abu ko a samu mana rami a ƙetare iya gonakin nan yanda giwa ba zai iya shiga ba mu samu mu ci da iyalanmu. Ko kuma a yi mata wani abu a kore ta ma amma haka za mu zauna wannan har yaushe.
Kamar an magana cewa giwayen nan suka tsallako daga wasu ƙasashe ne kamar makotan ƙasashe kuna da tabbacin haka?
Eh zai kasance haka don domin nan wajen muna goda da Kamarun ne kuma mu ta'an wajen ne zai yi dama akwai giwaye a Kamarun da yawa sai yi kaga yau da gobe abun ya zama ba mutane ya zama daji giwa za ta iya ta shiga kuma ta samu yanda za ta ci abincin bani adam da zai ci ita ma take ci wajen ya mata daɗi tana samun ruwa. Tana samun abinci tun ba dauki mataki ba zai wuce koma ba ka san shigewa kaman mutum ne.
Dr. Zaidu Barkindo shine shugaban hukumar sama da agajin gaggawa na jihar Borno da kuma ya tabbatar mini da aukuwar lamarin da ma irin matakin da suke dauka kamar haka.
So giwa suna bin wannan hanyar su ne mu shawaran da zamu bada ayi kokari da Allah kiyaye noma a wannan hanyar su. Na biyu sa ko wanda suke gine-gine a bakin titi a bakin kogi da ko inda duk inda za su samu iftila'i su kiyaye wannan gine-gine ko su kiyaye wannan zama wannan wuri idan suka kiyaye kaga za a samu sauki a rayuwa da kuma ba za a barnata duke wajen maye musu wannan gurbin nan ba.
Irin wannan bannadiri giwa yankin a gonakin kan yi haifar da karancin abinci a kasashe da ma wasu jihohin da ke arewacin Najeriya. Haruna Daure Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daure Biyu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Sarfil Hashim Gumel dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Rikici da karuwar tashe-tashen hankula sun rutsa da mutane miliyan 6.9 a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo, galibinsu a gabashin kasar, inji hukumar kula da yan gudun hijira ta IOM a ranar Litinin. Shekarun da aka kwashe na rikicin 'yan tawaye da kuma bala'o'in da ke faruwa sun taimaka wajen rura wutar rikicin jin kai mafi girma a duniya. Galibin waɗanda aka tilasta barin gidajen nasu suna zaune ne a lardin Kivu ta arewa da kudancin Kivu da Ituri da kuma Tanganyika, a cewar bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya ta tattara. A arewacin Kivu kaɗai mutane kusan miliyan 1 ne suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin da ake fama da shi da ƙungiyar 'yan tawayen M23 ƙarƙashin jagorancin Tutsi, inji IOM. Bankin Duniya ya ce muddin tashin hankalin Isra'ila da Hamas ya fadada, to za a je farashin mai cikin wani yanayin da bai taba shiga ba. Wani binciken kasuwa da bankin ya gano cewa illa farashin man zai fuskanta zai takaita idan rikicin bai fadada ba. Amma ya ce hangen farashin kayayyaki zai hauhawa cikin sauri idan rikicin ya karu. Akwai barazana biyu ga kasuwannin mai daga mamayar Rasha da ke ci gaba da yi a Ukraine da kuma rikicin Gabas ta Tsakiya. Masana tattalin arziki na Bankin Duniya sun ce a ranar Litinin sauyi ga farashin man fetur zai iya sa farashin kayan abinci ya tashi a yankunan da tuni ke fama da karancin abinci. Daga ƙarshe ƙasar Kanada ta karɓa aƙalla 'yan gudun hijira Afghanistan 40,000 waɗanda suka tsere daga mamayar da ƙungiyar Taliban ta yi wa ƙasar su tun daga shekarar 2021 tare da taimakawa gwamnatin Prime Minister Justin Trudeau ta cika alƙawarinta, in ji ministan kula da shige da fice na ƙasar a ranar Litinin. Tun bayan da 'yan Taliban suka sake karɓi iko da Afghanistan, miliyoyin 'yan gudun hijira Afghanistan sun tsere zuwa ƙasashe makwabta kamar Pakistan, Iran da Uzbekistan. An kuma kwashe 'yan gudun hijira da dama zuwa ƙasashen yammacin duniya, ciki har da Canada, a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Alƙawarin sake tsugunar da 'yan gudun hijira Afghanistan na Canada ya kasance na biyu bayan na Amurka, a cewar sanarwar gwamnatin Canada. Canada, wacce ta rattaba hannu kan yarjejeniyar 1951 da ta shafi matsayin 'yan gudun hijira, tana sake tsugunar da masu neman mafaka akai-akai tare da mutunta 'yancinsu na neman mafaka.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Dan ƙasa da hukuma,
mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.
Masarai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar kamar Asaba da Lahadi ni leburanci ma nake fita sannan in zo in tafi gurin aiki Litinin zuwa Juma'a
ina kashe kimanin 1,400 zuwa 700 dawowa haka ake tallaba wata biyar kenan ba albashi.
Gwamnati kar ta duba siyasa a cikin wannan al'amuran, ta duba Allah da Annabi, ta duba al'amuran da muke ciki saboda kamar ni ina da marayu ni ce nake kokarin yanda zan yi in ciyar da waɗannan yara.
Yau shirin na jihar Kano a Najeriya domin jin makomar ma'aikatan su kimanin 10,011 da gwamnatin jihar ta dakatar da albashinsu tsawon watanni 5 da suka shuɗe a dakace mu.
Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san an ce mun nasara, wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani don akara ko ohu gama ko wasu dara. Allah Allah Allah
madalla masu rare ma'aikatan nan su kimanin 10,011 da gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta dakatar da albashinsu tun cikin watan Yunin bana na ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin yanayi tare da iyalansu. Ma'aikatan waɗanda suka kunshi malaman makaranta da jami'an kiwon lafiya da kuma na ƙananan hukumomi, tsohuwar gwamnatin Kanan ce ta ɗauke su aiki amma bayan zuwan sabuwar gwamnati a jihar ta Kano kwatsam sai ta dakatar da albashinsu yanzu tsawon watanni 5 kenan da suka gabata.
Sunana Bashir Nafi'u, gaskiya tunda aka dakatar wata 5 kenan har yanzu ban ba na fashi ina zuwa, ina kashe kimanin 1,400 zuwa 700 dawowa haka ake tallaba wata 5 kenan ba albashi. Abinda muke bukata yanzu mai girma gwamnatin da an yi screening idan an ce abinda aka dauka ba su da takardu ko kuma wasu wanda aka ce ba da takardun suke aiki ba a cire su, mu kuma wanda muka tabbata cewa takardun mu ne kuma mun yi makarantar nan a mai da mu kan payroll a cigaba da biyan mu a cigaba da aiki kamar yadda muka saba.
Sunana Ibrahim Idris, to gaskiya halin da ake ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na daya mu dai mu ne wanda aka dauka din aiki a waccan gwamnati ta wuce kuma sannan da wannan sabon gwamnati ta zo ta ce ta dakatar da mu. Dakatar da mu ba mu ta dakatar ba, albashin mu ta dakatar har sai ta yi bincike kuma ta ce mu cigaba da zo gurin aiki muna nan kuma muna zo gurin aiki kimanin wata 5 kenan. Har yanzu ba magana albashi ko kuma wata magana wacce za mu ji wacce ta karfafa mana gwiwa akan aikin da muke.
Yaya ake gudanar da rayuwa?
To guya rayuwa da ake abubuwa muke ta tafiya mu je kamar Asaba da Lahadi ni leburanci ma nake fita Asaba da Lahadi in fita leburanci sannan in zo in tafi gurin aiki Litinin zuwa Juma'a. Wannan haka nake ta buga-buga in samu abin da zan zo in je gurin aiki in je in dawo. A kullun tanya za a kira mu a ce mana cewa yau ga salarin ku kuma har yanzu shiru muke ji. Eh to mu abin da muke sa rai ko kuma muke so mu ji daga gurin gwamnati cewa tunda aka yi wannan screening da aka yi mana kuma aka kai mata report kuma ta gani gashi a haka yanzu yana gurinta, muna so mu san menene makomanmu.
Daga cikin mutanen su 10,800 da wannan matakin dakatar da albashi na gwamnatin Kano ya shafa fiye da 5,000 malaman makaranta ne kuma malama Zainab Haruna ita ce ke jagorantar wannan rukuni na ma'aikatan da ke roƙon gwamnatin ta sake tunani akan makomarsu.
Ba mu daina zuwa wurin aiki ba sakamakon gwamnati da tace ta dakatar da mu sai ta ce mu ci gaba da zuwa wurin aiki. So mun ci gaba da zuwa wurin aiki amma a yanzu haka ba mu san makomarmu ba.
Albashi
a gaskiya sama da wata 4-5 ba wanda ya ji albashi a cikin mu. Mun kure muna wasu a cikin mu suna cin bashi ne, wasu a cikin mu kuma suna dan fadi tashin sana'o'i na gida kamar ni kaga yanzu ina dan siye da siyarwa na gida, ina yin transport kudin mota akalla 600 zuwa fi banda abin da zan ci kafin in je wannan gurin aiki. Kananun hukumomi aka kai mu ba wai a cikin gari local government din da muke zauna ba, ba wai a ciki aka bar mu ba, an kai mu kowane local government mai nisa wanda sai ka ga misali ina fita karfe 6 na safi. Kullun na duniya ina fita karfe 6. Kafin 8 sai na je inda zan je wurin aiki. Kusan ina riga ɗan cikin garin ma zuwa gurin aiki na. To abin da yasa gaskiya bamu daina zuwa wurin aiki ba, muna taimakon waɗannan yara wanda muke ganin ƴaƴan mu ne kuma ƙannan mu ne.
Yanzu me kuke so ne gwamnatin nan ta yi muku ne tunda kaman abin yaki-yaki ne
da yawun duka waɗannan staff ɗin da gwamnati ta ɗiba? Ina roƙon gwamnati ta taimaka mana. Muna cikin halin da mun kai wani abin da za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gwamnati muna roƙo ki duba Allah da Annabi, ki duba halin da muke ciki, a duba cewar mu ma ƴan cikin ƙwaryar Kano ne kuma mu ma ƴaƴa ne ga gwamnati. Muna roƙon gwamnati ta dube mu, ta dube mu, ta duba al'amuran mu. Gwamnati kar ta duba siyasa a cikin wannan al'amura, ta duba Allah da Annabi, ta duba al'amuran da muke ciki. Saboda kamar ni ina da marayu, ni ce nake kokarin yanda zan yi in ciyar da waɗannan yara. Ina roƙon gwamnati ta taimaka mana, ta taimaka min dan Allah dan Annabi. Gwamnati ina roƙo a duba al'amuran nan, ba ni kadai bace a cikin wannan halin, muna da yawa wanda muka lare da wannan aikin.
Nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da gwamnatin kanan ke faɗi game da wannan al'amari.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu babu tsiraraita, da rashin aiki da galabaita, koyawan banza kosata. A ƙasa duka kan ba tarbiyya, ba ci gaba sai ta tsaya baya, sai girman kai kaya kaya, da kwafa da rashin tuna can baya. Dan ƙauye ya shiga alkarya, ga riga na ɗiban hakki, ga kantar dauɗa bawanki. Sai ya hango mai alkaki, ya kira ya saya ya ciyai tanki.
Masu ware Honorable Haruna Umar Doguwa shi ne kwamishinan ilimi na jihar Kanan Dabo a Najeriya. Wannan fili ya ji ta bakinsa game da wannan batu na makomar waɗancan ma'aikata su kimanin 10,011.
Bani magani a wannan ɓangaren shi ne musamman a makarantun manna da ke faɗa na primary na secondary da malamai. Idan ka zo ka ɗauki mutumin da ke shi ɗalibi ne shi kansa bai gama karatu ba, da duk irin wannan matsalolin su ne dalilin da ya sa aka dakatar da wannan aiki. Kuma su ma ɗin ba a ce a an kori kowa da kowa ba, shi aka kowa ya zo a tantance shi a ga da waɗanda ka du da wannan mataki aka baka ɗauke ka aiki. Alhamdulillahi wannan kwamiti ya gama aikinsa, ya miƙa rahotonsa. Fatanmu shi ne a samu ingantattun malamai masu karatu, masu takarda ta gari, wanda za a ɗauka duma koya yayan karatu a jarumi.
Ka ce kwamiti ya ba da rahoto, wannan hali ake ciki game da rahoton da kwamiti ya bayar ne kuma kwamitin ya bayar?
Ran juma'a na ta wuce kwamiti ta kawo rahoto, kuma gwamna zai duba, zai saki turawa wani kwamitin domin a duba. Na tabbatar za a ba da abin da mutane su ji daɗin sa.
Kenan, misali akwai yiwuwar duka kulawa da su ko kuma wasu za kulawa da su?
Ai, ba za ka ce akwai yiwuwar, tunda na gaya ga abubuwan da aka fara samu a ciki, akwai mutanen da suke waɗansu ma ba su gama karatun su ba, wani ma bai zo ba, da dai irin wannan abu. Sun kace duka da su kamar kaya faɗa cewa kenan, duka da wannan akai daidai da wannan akai ba, amma dai ina son ga duk wanda aka ɗauke shi bisa daidai, wanda yake da takardu daidai, ba a dalilin cewa ga aiki shi.
Daga nan zuwa yaushe ne, tunda su tun da aka ce an dakatar amma ba su dakata da aiki ba, sai dai kuma gwamnati ta dakata da albashin su?
Ni ko shi ne ba gwamnatin jihar Kano ba ne. Gwamnatin jihar Kano shi ne kawai ke da izinin ya ce kai ga lokacin da zai sa wa kwamitin nasu aiki na ƙarshe, da su gama zama aikata insha Allah.
Me saƙon ka a gare su?
Muna gaya musu cewa su yi haƙuri, gwamnatin adalci ta zo, gwamnatin jama'a al'umma ta zo, gwamnatin da ke da kishin ilimi da kishin al'umma ta zo, kuma kowa za a masa adalci.
Kamar akwai kiyasu lokaci?
A shi ne ke gama cewa in Allah dai nan ba daɗewa ba.
Daɗewar rashin daɗewar suke so su sani
wata. To ai, ba za ka iya ba da cewa gobe jibi gata ba, amma dai na san cewa nan ba daɗewa ba insha Allah.
Ya makomar watakila albashinsu na watanni 5 ko fiye da haka sai, tunda suna ci gaba da aiki.
To wannan kodin akwai kwamitin duk wata ila ba sa a cikin rahotonsa, wanda ni I'm not privileged to have the committee report, amma dai na tabbatar in aka zo daga gida ga wani zai faru.
To Allah ya kyauta. Honorable Haruna Umar Doguwa kenan kwamishinan ilimi a jihar Kano. Kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Kanko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka. Kowa ya gani zai zage ka, lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, kafe tarar da kuɗi kuma mai tsoka.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muni Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lancaster, wacce ta ruwaito cewa bankuna sun fara shimfiɗa tsarin kama karya a sha'anin aiki a jamhuriyar Nijar. Sakamakon yadda suke kayyade adadin kudaden da mai ajiya ke da yancin cirewa daga asusun banki. Jerin ta ce matakin wanda za a iya dangantawa da biyayyar da ta wajabta a wuyansu a siyasance abu ne da a ɗaya ɓangare ke kama da toye hakkin masu mu'amala da bankuna. Jaridar Ayr Info na cewa hukumomi sun kulle wasu 'yan sanda uku a gidan yarin Agades. Saboda zarginsu da hannu a arcewar wani kasurgumin ɗan takife Ismail Hassan ɗan asalin Najeriya. Jaridar ta ce a watan Agustan 2023 ne jami'an tsaro suka kama wannan hatsibibi bayan da bincike ya gano shi da alhakin kisan wani likitan kwakwalwa Malam Rufa'i da ke aiki a asibitin Agades, wanda kuma ya tsere daga gidan yari a tsakiyar watan nan na Oktoba. Kawo yanzu 'yan sanda uku da ake zargi da laifin sakinsa sun shiga hannun hukuma a ci gaba da bincike. Jaridar Le Sahel na cewa ƙungiyoyin mata musulmi sun shirya taron wa'azi da addu'o'in zaman lafiya a birnin Yamai da nufin ƙarfafa gwiwa wa al'umomin ƙasashen yankin Sahel a wannan lokaci na fama da tarin ƙalubale. Jaridar ta ce malaman da suka hau mambari a wannan haɗuwa sun yi tunatarwa kan tasirin haƙuri a zamantakewa, saboda haka suka yi kiran jama'a a ci gaba da jurewa halin da aka shiga a ƙasashen Burkina Faso, Niger da Mali, kamar yadda ya zama wajibi a so ƙasa ko ta halin ƙaƙa in ji su. Muƙarƙare da jaridar murya La Voix de Niger, wacce ta bayyana cewa tsofaffin shugabannin da suka mulki Niger na shan suka daga mutanen da ta kira alƙalan titi, bayan la'akari da yadda 'yan ƙasar ke fakewa da sabon yanayin siyasar da aka shiga don faɗar abubuwan da suka ga dama a kan waɗannan jagorori. Ƙarya da gaskiya, kowa na bayyana abinda zuciyarsa ta raya masa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Dakarun Isra'ila da tankunan yaƙi sun ƙara zurfafa zuwa arewacin Gaza a ranar Litinin, inda suka faɗaɗa dakarunsu a yankin Falastina a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke kira da a kare fararen hula. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗi jiya Litinin cewa an sako wata mace sojan da ke hannun mayakan Hamas a farmakin da suka kai ta ƙasa, kuma tana cikin ƙoshin lafiya, sai dai ba a bayar da ƙarin bayani ba. Tunda farko dai, yayin da ake ci gaba da gubza faɗa a yankin, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wuri da farfaganda wani faifan bidiyo da ƙungiyar Hamas ta fitar a ranar Litinin da ke nuna wasu mutane uku da aka yi garkuwa da su a harin da aka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. A cikin sanarwar nasa, Netanyahu ya bayyana mutanen uku da aka yi garkuwa da su, Elena Trufanov da Daniel Aloni da Raymond Kresh. A ɗaya bangaren kuma, shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa Falastinawa ya faɗi jiya Litinin cewa fararen hula a zirin Gaza na fuskantar hukuma tare da tilasta musu ƙauracewa gidajensu, yayin da Isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi da Hamas. Tsarin tsagaita wuta na jin ƙarancin gaggawa ya zama al'amarin rayuwa da mutuwa ga miliyoyin mutane. Shugaban hukumar Philip Lazzarini ya faɗa wa taron gaggawa na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan halin da ake ciki, makoman Falastina da Isra'ila sun dogara ga tsagaita wuta. An kaiwa dakarun Amurka a Iraki da Siriya hari da jirage marasa matuƙa da dokoki a ƙalla sau 24 a cikin 'yan kwanakin nan, ciki har da ƙalla hare-hare uku da aka kai ranar Litinin, a cewar jami'an tsaron Amurka. A ƙalla 5 daga cikin waɗannan hare-hare an ƙaddamar da su ne bayan dakarun Amurka sai kai hari a wasu cibiyoyi biyu a gabashin Siriya da dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran da wasu ƙungiyoyin da ke alaƙa da su ke amfani da su a safiyar ranar Juma'a.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, mu ji abokan aikin mu da wani sabon shiri, ki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da bada umarni, sama injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballaki, sallama da ku daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.